Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa Allah ya ja kwanakin mu ya maimaita mana watan Ramadan. Yau daya ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1445 wadda yau 11 ga watan uku miladiya tana 2024. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, mun gode wa Allah. Cikin falala da rahamar Allah yau gashi mun wayi gari a cikin watan Ramadan. Kamar yadda muka yi ta gabatar da darussa kafin shigan watan Ramadan cewa duk wanda Allah ya ja kwanansa zuwa ga watan Ramadan to Allah ya mishi gata, Allah ya mishi rahama. Watan Ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake bude kofofin rahama ga bayinsa baki daya. Watan Ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake kule kofofin azaba ga barin bayinsa. Saboda yadda rahamar Allah ta fadada ta yalwata a watan Ramadan, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ragi ma anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salaka qabla an yughfara lahu. Annabi yace yayi asara wadda watan Ramadan ya shigo ya same shi har watan Ramadan ya fita kuma ba a gafarta mai zanubansa ba, ma'ana bai dace da gafarar Allah ba. A watan Ramadan kofofin aljanna a buɗe suke. Jiya aka ga wata, daga lokacin da wannan wata na Ramadan ya kama, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah zai ce a kule kofofin wuta duka domin watan rahama ne. Ba za a bude wata kofa ta wuta ba sai kuma watan Ramadan ya fita. Daga ganin watan Ramadan, daga kamawan watan Ramadan, Ubangiji zai ce a bude kofofin aljanna kuma ba za a rufe su ba sai watan Ramadan ya fita. Kai daga ji an ce a kule kofofin wuta, a bude kofofin aljanna, ka san harkar rahama da jin kai ce kawai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace daga lokacin da watan Ramadan ya kama, Allah zai yanta bayi a duk dare na watan Ramadan, duk daren Ramadan. Yanzu jiya da aka ce an ga wata, kaga ba a cikin daren aka dauki azumi ba, amma a daren Allah kadai ya san adadin waɗanda aka yanta su daga wuta zuwa aljanna. Eh, wannan kawai alfarma ta sun kai watan Ramadan. Annabi yace kuma duddaren duniya Allah zai yanta waɗansu dubbai ko miliyoyin bayi wadda su an sallame su, an sallame su ba maganan wuta, ba maganan wuta. Amin. To kofofin rahama an bubbude su, kofofin jin kai an bubbude su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda watan Ramadan ya kama har watan Ramadan ya mutu bai dace da rahama ba, annabi ya ce to asara ce kawai a kansa. In a Ramadan baka dace ba, to a yaushe zaka dace? To ƴan uwa masu albarka, mu dage, gashi Allah ya sake maimaita mana irin wannan dama. Ka dage abinda ya shafi azuminka, abinda ya shafi azuminka, ku kashi fankan nan. abinda ya shafi azuminka, ka kyautata azuminka. Da yawa cikin bayin Allah ba su fahimci yaya ake azumi ba, domin da yawa sun dauka kawai idan mutum yayi suhur har zuwa faduwar rana bai ci wani abu ba, bai sha ba, ba kuma kusantan iyali yayi ba, to yana ganin yayi azumi da ake bukata ayi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bazai bar qawlu zur ba, annabi yace duk wanda bazai bar ƙarya ba idan yana azumi. Man lam yada qawla zur, duk wanda bazai bar zage zage ba in yana azumi. Man lam yada qawla zur, duk wanda bazai bar gulma da annamimanci ba in yana azumi. Man lam yada qawla zur, duk wanda bazai bar batsa ko miyagun maganganu ba in yana azumi. Wal amal bihi, ko kuma ayi ƙaryan azo da shaci fadin ya dauka yayi aiki da shi. Wal jahl, ko wauta da dabbanci idan yana azumi. Allah ya ce falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, to Allah bai da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa ko abin shansa don ba azumi zai yi ba. Jama'a mun fahimta? Ka zam ka san me ake nufi da azumi, ka kiyaye azumi. Annabi ya ce rubba sa'im hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash, da yawa annabi ya ce suna azumi, amma iya abinda mutum ke samu a azuminsa na sakamako yunwa da kishi kawai da yaji, kaga ai ba a ci riba ba. Ka kiyaye furucinka, ka kiyaye aikinka, ka sani ibada kake yi, ibadan na ribarka shine ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin hikimar wa'azi na shar'anta mana azumi, yana daga cikin hikimar azumi da yasa Allah ya shar'anta mana su shine Allah ya mana tarbiyya mu zama masu tsoron Allah. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يتي يا ايها الذين امنوا يا كو ودان da suka yi imani da Allah, kutiba alaykumus siyam, an wajabta azmin watan ramadana akanku, kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabtar da shi akan al'ummomin da suka gabace ku. Kamar wani ne ya tambaye Allah me yasa ka wajabta mana azumin Ramadan, Allah ya ce la'allakum tattaqun, don ku zama masu takawa da tsoron Allah. Training da ake baka shine abinci an halatta maka ka ci, yanzu sai aka zo aka ce Allah ya hana karkaci, kuma sai ka kauda kai tare da watakila akwai abincin a dakinka. Allah ya halatta maka ruwa ka sha a watan Ramadan, Allah sai ya haramta maka shan ruwan a inin watan Ramadan. Gashi nan a ɗakinka ga abincin a ɗakinka, amma sai ka kame. Kaga yanzu ana ma wata tarbiyya ne na karkayi, kayi biyayya, kayi biyayya. Iyalinka ne, sai aka hana ku alaka ta saduwa a tsakaninku bayan kun ɗauki azumi. Wannan duka tarbiyya ake ma ka zam mai tsoron Allah. Tunda an ce karkai kayi biyayya, to in Ramadana ya wuce ka zauna akan wannan tarbiyya. Shan taba haramun ne, to yanzu a Ramadan da aka haramta ma sai kayi biyayya. Ga sigarin a gefen filonka, amma ba za ka kunna ka sha ba. To ka tuna Ubangijin da ya haramta shan sigarin a Ramadana ya haramta shan sigarin a bayan watan Ramadan. Idan wannan tarbiyyar ta shiga jikinka, kaga tunda an hana ka sai ka kame. Allah ya ce mun wajabta muku azumi ne domin mu muku training, mu muku tarbiyya akan tsoron Allah. Jama'a muna fahimta? Sannan mu yi kokari mu ribaci addu'o'i da lokutan amsa addu'o'i a wannan wata mai albarka. Mu dage mu yi tsayuwan daka mu nemi gafaran Allah akan laifuffukan mu, mu roki Allah shiriya, mu roki Allah shiriya, mu roki Allah gafara, mu kaskantar da kai, mu roki Allah ya karbi ayyukan da muke yi, mu roki Allah aljanna, mu nemi tsarin Allah daga wuta, mu dukufa mu yi wa kasar mu addu'a. Wannan hali da ake ciki, akwai abin da yafi karfin addu'a? Babu. Annabi yace abinda bai faru ba ma addu'a tana maganin sa balle abin da ya faru. Addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Annabi yace addu'a tana magance abinda bai sauka ba da abinda ya sauka. Abinda ya sauka aka sa shi a gaba da addu'a, Allah kan yayi shi. Abinda bai zo ba ma akan yi addu'a, Allah ya karkatar da shi. Musa kasar mu a addu'a, musa kasar mu a addu'a, musa kasar mu a addu'a. Kun ga dai irin yanayi da halin rayuwa da yau al'ummar mu suka samu kansu a ciki. Mu yi addu'a ma iyayenmu, mu yi addu'a wa malumanmu, mu yi addu'a ma ƴaƴanmu na shiriya da daidaituwan al'amura, mu yi addu'a wa matanmu, mata su yi addu'a wa mazajensu, mu haɗu duka mu yi taron dangi wajen addu'a ma junanmu. Annabi yace duk wanda yayi addu'a ma dan uwansa a bayan idonsa, to Allah zai amsa. Inda wani in yayi addu'a Allah ba zai karba ba, to kai in ka mishi addu'ar sai Allah ya karba. Muna roƙon Allah yadda ya nuna mana farkon wannan wata lafiya cikin aminci, Ubangiji ya riskar da mu zuwa ƙarshen Ramadan cikin aminci. Amin. Allah ya karɓa mana ayyukanmu, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya dora mu akan daidai, ya kuma karɓa mana abinda muka yi daidai. Allah kuma ya tamaimaita mana, ya tamaimaita mana cikin ayyukan alkhairi. Insha Allah bana za mu yi tafsirin suratul Fatir. Suratul Fatir sura ce makiyya. Babban darasin da suratul Fatir take karantaswa shine tauhidi, kadaita Allah da bauta, kadaita Allah da bauta, kadaita Allah da bauta. Dalilin da yasa Allah ya halicce mu shine don mu kadaita shi da bauta. Dalilin da yasa Allah ya halicci bayi duka shine don su kadaita Allah da bauta. Wannan shine mafi girman hakki a kanka, shine mafi girman hakki a kaina, shine mafi girman hakki a kanmu gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa Mu'az, atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah? Yace wa Mu'az, ka san hakkin Allah akan bayi, kuma ka san hakkin bayi akan Allah? Bayi ba su da wani hakki akan Allah na cancanta, wai sun cancanci ya ba su wannan hakkin. Amma bisa falala irin ta Allah, sai yace ya dora wa kansa abu kaza, hakki ne naka zai baka idan kai abu kaza. Mu'az yace Allah da manzonsa su ne mafiya sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hakkin Allah akan bayi shine bayi su kadaita Allah da bauta shi kadai, ba tare da sun yi mishi tarayya da komai ba, ba tare da sun mishi tarayya da kowa ba. Kullum ka dinga kwana kana tashi da sanin cewa mafi hakkin, mafi girman hakki a kanka shine hakkin Allah. A hakkokin Allah da suke kanka, mafi girman hakki shine kadaita Allah da bauta. Duk abin da yake bauta ne, duk wani nau'i na bauta ana juyar da shi ne zuwa ga mai hakkin, shine wake nan Allah. Bauta hakkin Allah ne shi kadai. Ba a bauta wa annabawa, ba a bauta wa manzanni, ba a bauta wa mala'iku, ba a bauta wa shehunnai da waliyai, ba a bauta ma kowa in ba Allah ba.
tun daga kan mala'ika Jibril har a nade kasa kowa bawan Allah ne manzon Allah bawan Allah ne Allah ne manzon Allah bawan Allah ne ba a bauta ma kowa in ba Allah ba duk abinda aka ce ma wannan nau'i ne na bauta to haƙƙin Allah ne Allah yana da hakkokinsa manzon Allah yana da hakkokinsa kai ma kana da hakkokinka makwabcinka yana da hakkokinsa akan ka kai ma kana da hakkokinka akan sa ƴaƴanka suna da hakkokin su akan ka kai ma kana da hakkokinka akan ƴaƴanka matanka suna da hakkokin su akan ka kana da hakkokinka akan su kowa annabi ya ce ku ba shi hakkinsa daukan hakkin wani a ba ma wani zalunci shi yasa shirka ma Allah babban zalunci ne ba a daukan hakkin Allah a ba ma kowa sai Allah jama'a mun fahimta yana daga cikin manyan darussa da suratu fatir take karantaswa shine yadda Allah ya buwaya ya nuna shi Allah ne ga matsaya ya tsaya ko akwai wani wanda zai iya tsayuwa a wannan matsayar babu suratul fatir ta tunasar da bayi ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su domin su yi godiya ma Allah duk lokacin da Allah ya maka ni'ima abinda yake bukata a gunka shine kai godiya ma ni'imar karka zan mai butulci karka zan mai butulci wanda ya baka mota ma kake shiga gidan rediyo ka kuzuzu tashi balle wanda ya baka ido ko a gida aka sa maka idonka haka ne ko baka ba wanda ya baka mashin ma kake shelan tashi balle wanda ya baka kwakwalwa da zuciya Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fito da ku daga cikin iyayenku fitowar ma Allah ce ni na fito da ku idan kuma kace wani ne yake fito da ƴaƴa to dabbobin da suke haihuwa jeje su kuma yake fito musu da nasu haka ne yana kwanci a cikin tsawon watanni lokacin da Allah ya yanke mishi na wa'adi Allah ce sai mu fito da shi duniya kuma zai fito duniyan ko uwarsa ba ta so ya fito fito da shi akai ko kuma ita ta fito da shi fito da shi akai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fito da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'an Allah ce kun zo duniya ba ku san komai ba baka san sunanka ba baka san anguwanku ba baka san sunan mahaifiyarku ba a lokacin da aka haife ka inda za a ba da kai ma wata ta tafi da kai da baka san waye mahaifiyarka ba waja'ala lakumus sam'a Allah sai ya samar muku da ji kuka fara ji wal absara da gani kuna gani wal af'idata da zuciya yadda za ku dinga hankaltan ababa Allah ya ce la'allakum tashkurun Allah ya ce nayi haka ne don ku mun godiya to suratul fatir ta jaddada ma bayi girman Allah da ni'imomin Allah a kansu da kuma yadda za su yi godiya ma Allah suratul fatir ta ja hankalin bayi su kauce ma wasa da dama duk lokacin da ka samu dama kai amfani da damar duk lokacin da ka samu dama kai amfani da damar domin damar za ta zo ta subci idan kujera ce da kake zaune a kanta wata rana wannan kujeran sai an maka iso kafin ka ga wanda yake zaune a kanta. To lokacin da kake zaune a kanta kai amfani da damar, kai amfani da damar duk lokacin da ka samu wata dama kai amfani da ita. Za mu zo mu ji a can gaba yadda Allah ke gaya mana waɗanda suka yi wasa da damarsu suna ce ma Allah ka sake ba mu dama, zai ba su damar? To yanzu kai amfani da damar. Kai amfani da damar, kai amfani da damar, musamman kai matashi kai amfani da damar. Da yawa sun samu damar da yanzu kake da ita, sun yi wasa da damar, yanzu suna ciza yatsa a kanta. Kai da yanzu kake da damar, kai amfani da damar. Mai kuɗi, kai amfani da damar. In kana da hali, kai amfani da damar. Kai amfani da damar. Lafiyarka, kai amfani da damar. Suratul Fatir tana ɗauke da darussa da saƙonni manya-manya zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya bamu ikon karanta daidai, mu fahimce shi, kuma ya bamu ikon aiki da shi, kuma ya karɓa mana. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce,
Allahu akbar.
Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kirkiri halittar samai da ƙasa. Wannan alif wal lam da yake cikin alhamdu suka ce lil istigraq, dukkan yabo da godiya ba wanda ya isa a duniyan nan sama ko ƙasa ai mishi godiya da wannan lafazi na alhamdu, sai Allah shi kadai. Sai Allah shi kadai. Domin duk wanda za a mai godiya, to za a mishi godiya ne akan abin da yayi. Idan mahaifiyarka ce sai a mata godiya, ka mata godiya akan daukan cikinka, goyonka, haihuwanka, shayar da kai da tsawainiyan da ta yi, amma baka isa ka mata godiya akan ta koya ma turanci ba. Shi kuma wanda ya koya ma turanci za ka mai godiya ne akan ya koyar da kai turanci ko lissafi, amma baka isa ka mai godiya saboda ya ma tiyata ya cire maka wani ciwo ba. Shi kuma wanda ya yi tiyata ya cire maka ciwo za ka yi mishi godiya ne akan jinya, amma ba irin godiyan da za ka ma wanda ya baka jari ba. To Allah shi kadai ne akan komai dole a gode mishi. Shi akan komai, ko wani ne ka gani ya burge ka, to zaka gode ma Allah don Allah ne ya kera shi. Yanzu ba shi ya kera wanda ya burge ka ba? To shi ba wani abu, duk inda ka ga abun da Allah bai cancanta a gode mishi ba. Shi yasa Hausawa suke cewa dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah. Akwai wanda ya isa a mai wannan godiya? Sai Allah shi kadai. In ɗanka ne ya sayi mota ya baka, to Allah ne ya maka ɗan. In matarka ce ta nuna ma kula, Allah ne ya maka matar. Idan mijinki ne ya kula ya miki abin goma ta arziki, to Allah ne ya miki mijin. Yanzu kaga Allah yana bukatan godiya ko bai bukata? Ya cancanta a mai godiya ko bai cancanta ba? Ya cancanta. Shi yasa yana daga cikin kalmomi masu nauyi a mizani ranar alkiyama. Idan an zo au, yanzu a dora, yanzu kaga ya ja kilo da yawa. Annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Jinjina da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan alhamdu alhamdun surori biyar ya bude da su a Qur'ani. Akwai Fatiha,
alhamdulillahi rabbil alamin.
Akwai suratul an'ami,
alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal
akwai suratul kahfi
alhamdulillahi alladhi
ai da dadi qur'ani akwai suratul sabai
alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir
to sai wannan suratul faqida mun karanta dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah duk wanda zai maka rana duk wanda zai maka goma ta arziki a bayan ubangijinka Allah yace alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya kagi halittar samai da kasai al fatar ma'anahu al ibtida'u wal iktira shine waton a kirkiro abinda ba a taba ganin simfirin sa ba jama'a mun fahimta da sama da ƙasa da mu da dabbobi Allah shi ya kirkire abun bai taba ganin simfirin abun a wajen wani ba jama'a mun gani akwai bambanci da wani ya kera abu kaza amma watakil sai da ya lura da yadda tsuntsaye suke tashi tukunna ya kirkire nashi ko ya kalli yadda zuciya take bugawa kafin aka kirkiri wani abu a wannan simfirin shi Allah da ya tashi yinka bai taba ganin simfirin ka ba haka ya kirkiro ka ai ka san kuma gwani ne shine fatiri samawati wal ard wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ba tare da ya taba ganin misalin su ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku a matsayin manzanninsa ƴan aikensa uli ajnihatin ma'abuta fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar an halicci aljanu daga harshen wuta wa khuliqa adam mimma wusifa lakum annabi yace an halicci annabi adam daga abinda aka kwatanta muku aka siffanta muku a qur'ani ba shine kasar da aka kwaba aka halicce shi da ita ba to su mala'iku Allah ya kirkire halittar su daga haske Allah sai ya musu fuka-fukai kuma babu abinda ba sa rikida da izinin Allah mun tuna wannan hadisi na biyu ko a cikin 40 hadisi حديث الإمام مسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ملائكة جبريل يزو يتنبيوي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم باين يا جما يا تاشي النبي يتي مسيدنا عمر كاسن واي ونا يتي ملائكة جبريل نتكنس يزو يتنبيوي بين يكو يا موكو يسنر دكو الدينينكو kaga ai irin shigan da yayi shiga ne na mutane dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan kuma ya sanya mala'iku su zama manzanninsa domin abinda ake nufi da manzo shine dan aiki su ƴan aikin nan akwai wanda yake zuwa da wahayi irin mala'ika jibril ko innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda bil arshi makin to wannan mala'ika jibril akwai wadanda ake turo su kuma su karbi ran mutum su ma Allah ya kira su manzanni faman azlamu mimman iftara ala llahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab mai mai ta ayar to faman azlamu mimman iftara ala llahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi Allah yace wa yafi zalunci Allah yace kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah akwai wanda yake wannan zalunci ƙaryar sa ba ma wani dan adam yayi wa ba ƙaryar sa ba ma wani annabi ko manzo yayi wa ba ƙaryar sa wa Allah yayi wa Allah yace faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban shin waye fi zalunci ma'ana ba wanda ya kai shi zalunci mimman iftara ala Allahi kadiban kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kadzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin Allah irin waɗannan mutane ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab Allah yace duk kason su da Allah ya rubuta a lauhul mahfuz Allah yace zai same su in arziki ya rubuta musu zai same su ajalin su da Allah ya rubuta musu zai same su hatta idza ja'atkum rusuluna yatawaffawnakum Allah yace har lokacin da manzannin mu da su zo suna karban rayukan su kaga mala'ikun da za su karbi rayukan Allah sai ya kira su manzannin sa domin shi ya aiko su su karbi ransa قالوا da su ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wadanda a duniya kuke kira kuke bauta musu koma bayan Allah qalu ballu anna da su ce sun bace mana mu ma bamu gansu ba wa shahidu ala anfusihim Allah ce za su ba da shaida akan kansu da kansu annakum kanu kafirin cha su kafirai ne sun yadda su kafirai ne su kafirai ne me yasa saboda kiran wadansu da suka yi koma bayan Allah jama'a mun fahimta a wata aya mai yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa
ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun Allah yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai iko mai power akan bayinsa kuma yana sama da su wa yursilu alaykum hafaza Allah shi yake aiko muku da masu tsaron ku mala'iku ke dukkan mun nan da ka gan mu akwai mala'ikun da Allah ya hore mana wanda suke kula da mu لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi kowani dan adam yana da mala'ikun da suke bashi tsaro kuma suna changing duty a kansa wayannan da su zo da daddare wadannan da su zo a wuni wannan da su karbi wannan wajen kula da kai nawa kake biya ake ma wannan aiki yahfazunahu min amrillah wanda suna tsare shi suna bashi kariya da al'amarin Allah da umurnin Allah da izinin Allah wa yursilu alaykum hafaza Allah shi yake aiko muku da wannan masu tsaron hatta idza jaa ahadakumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo ma dayan ku tawaffatu rusuluna sai manzannin mu su zo su karbe shi su karbi ransa kaga nan ma Allah ya kira mala'ikun daukar rai a matsayin manzanni wahum la yufarritun Allah ce ba su sakaci wajen zartas da aikin su in dai an ce su karbi rai Allah ce ba bata lokaci za su karbi ransa jama'a mun fahimta to dama Allah idan ya tashi dauka manzanni Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni ne daga cikin mutane da mala'iku Allahu yastafi minal malaikati rusulan Allah na zaben manzannin sa daga cikin mala'iku kaga irin su mala'ika jibril kenan ko wanda suke zuwa da aiki irin waɗannan mala'iku da suke zuwa karban rayuka wa minan nas sannan kuma yana zaben manzanni daga cikin mutane shine irin annabawa tun daga kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wayannan manzanni da Allah ya yi ta aikowa har kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah sai yace ja'ilil malaikati rusulan Allah ya sanya mala'ikunsa su zama manzanni yan aiki ko wajen kawo wahayi ko kuma wajen karbar rai ko wadansu ayyuka na daban uli atniha ma'abuta fukafukai mathna Allah ya ce wadansu fiffiken su bibbiyu wa thulatha wadansu fiffiken su uku uku wa ruba Allah ya ce wadansu fiffiken su hurhudu kaga abunda zai tashi da fiffike biyu wanda ka sani shine fiffike biyu wa thulatha Allah ya ce to akwai mala'ikan da fiffiken su uku ne kaga a hankalci zaka ce to dayan a ina aka makala shi wa ruba Allah ya ce wa'ansu kuma fiffukafukan su guda hurhudu ne sai ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah na ƙara abin da ya ga dama cikin halitta ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril a surarsa na asali sifarsa na asali da Allah ya halicce shi akai lahu sittu mi'ati janah yana da fukafukai guda 600 kullu janahin minha qad saddal ufuq kowani fiffiki ya toshe ya tare sasannin duniya mala'ika jibril shi kadai manzon Allah yace fukafukai 600 yake da su kuma duka yakan kada su in zai tashi shine yazidi fil khalqi ma yasha Allah na ƙara abin da ya ga dama a cikin halittarsa in ya ga dama kuma ya tauye abin da ya ga dama wallahi Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يسن أبند قوة مجي تكي أوكي دشي أتكين تا بافا متون كوي با تماكي قاري سنس آيه دوكن سوران دبوبي الله يتي دوك ود تأوكي جونا بيو الله يتي يسن مي أتكين تا wa ma tajidul arhamu da abinda mahaifan ya karrage shi ayi barin sa ko halittarsa ta tawaya wa ma tazdad da abinda mahaifan ya habakar da shi ma'ana ya cika a cikin halittarsa yayi halittar za ta zo Allah ya ce yazidu fi fil khalqi ma yasha shi yasa duk abinda zaka yi a rayuwa daya daga cikin abinda zaka kiyaye shine kushe halittar Allah na'am e karkai duka soki halittar Allah Allah ya kiri wani abu ya kirkiri wani abu ka kushe abin yana da mugun hadari ba a zagi mutun da katon kai shi yayi kan idan ka kushe kan ko ka zagi kan indirect da ubangiji kake domin ka kushe shi ne ko ka zage shi ne da abin da ba alhakinsa bane haka ne ko ba haka ba shi ma kan haka ya ganshi mahaifiyarsa haka ta ganshi so karka ce mishi katon kanka kamar kaza 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 a'a kana yi ne da wanda yake kai ba a zagin mutun don shi baki ne ba a zagin mutun don shi gajere ne ba a aibata mutun don yana da tsayi ba a aibata mutun da abinda bai da alhaki a ciki haka Allah yayi shi kuma akwai hikima wajen hakan ko babu akwai akwai kaso mafi yawa na ƴan adam da suke duniya duka fararen fata ne bakaƙen su ne ƴan kadan in yana so duka yayi fararen ba zai iya bane da yayi bakaƙen akwai hikima ko babu wacce take bleaching ta kushe abinda Allah yayi ko bata kushe ba ta kushe akwai hikima akwai hikima saboda haka ba a suka cikin halittar Allah ba a suka cikin halittar Allah yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da komai saboda haka wannan aya ta isar mana da sako na godiya da jinjina
ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda isassa shine mahaliccin mu, shine mahaliccin mala'iku, sifofi da mala'iku suke da shi Allah ne ya basu tashin su da fukafukan su. Allah shine ya bamu tsarin mu, shi ya ba mu aljanu irin tsarin su, shi ya ba mu dabbobi irin tsarin su. Wani ya tafi da kafa biyu, wani ya tafi da kafa hudu, wani ya ja ciki, wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani yayi kaza, duka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah ya ce,
ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim.
Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane na daga rahamarsa, fala mumsika laha, Allah ce ba wanda zai iya rike wannan rahamar. Ai kaji ayan da dadi, wato inda rayuwarka ba a hannun Allah take ba, ai da kun sha wuya. Allah mala, yanzu kai a ce maka numfashinka, bugawar zuciyarka, aikin kodanka, duka daga federal government ake saki yadda za a kula da su, ai da bakanta. Allah sai ya rike kula da kai da kansa, ya cancanta ka gode mishi ko bai cancanta. Ya cancanta. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane kofar sa na rahama, fala mumsika laha, ba wanda isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda Allah ya rike, fala mursila lahu min ba'dihi, ba wanda isa ya sako wannan abun kuma bayan Allah. Mun ji wannan? Wannan ta zama aqidarka, zaka samu hutu wajen neman abinci, zaka samu hutu wajen gudanar da rayuwa, zaka samu hutu wajen tinkaran kalubale na rayuwa, sannan zaka samu sakatawa wajen kabauta ma Allah. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, duk abinda Allah ya bude kofarsa gabayi na rahama, fala mumsika laha, Allah ce ba wanda isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda kuma Allah ya rike, fala mursila lahu min ba'dihi, ba wanda zai iya sake wannan abun gabawa kuma bayan Allah. In Allah ya rike, ba wanda isa ya sake shi. Wa huwa al-azizul hakim, Allah mabuwayi ne mai hikima. Jama'a mun fahimta? Shi yasa yana daga cikin jinjina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah, yakan ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Yace ya Allah, la mani'a lima a'taita, ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa. Tirkash. La mani alima a'taita, yace ya Allah, ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa. Wala mu'tiya lima mana'ata, kuma ba wanda ya isa ya ba ma wanda ka hanawa. Kun ji yadda Allah yake? To haka yake. In ya baka, dole ka samu. In duk garin kuma hasadani, wallahi abin sai ya zo gunka. Annabi yace kawai in kaga an yi wani kaso banda kai, Annabi yace kawai ba babu rabonka a ciki ne, ba rabonka a ciki ne. Duk abin da ya same ka, Annabi yace kuma dama ba zai subce ba, abin da ya subce kuma dama ba zai same ka ba. Da ya gama jawabin yace bakin alƙalami ya bushe. Jama'a mun fahimta? Ka riki Allah a haka, shine mai bayarwa. In ya baka, ba wanda zai hana ka. Idan ya hana ka, ba mai baka. wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd, kuma Allah mai karfi, mai dukiya, mai power, Allah fawan sa baya amfani a gunka. Da wanda yazo gaban Allah a duniya ana mai jiniya, da wanda yazo bayi da silifas, jiniyar bata isa ta bashi matsayi a gun Allah ba. Shi Allah in kaga kai matsayi imani da addini. Inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamci da matsayi da kima a wajen Allah daga cikin ku wanda yafi kima a gun Allah, wanda yafi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah. Shi Allah wadatar mai wadata bata amfani a gunsa, saboda wadatar sa a ce akwai wani matsayi da zai kara ko wani daraja da zai kara, Allah yace o jama'a mun fahimta, to shi Allah haka yake. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, Allah yace dukiyar ku ko ƴaƴanku ba da su taba ba ku matsayi a wajen mu ba. Kana da dukiya, kai ne wani wannan matsayi da kake da shi yasa Allah yace kai matsayi a gunmu? A'a, ƴaƴanka? Allah yace a'a. Wama amwalukum wala auladukum, Allah yace ba dukiyar ku ba ƴaƴanku, allati tuqarribukum indana zulfa, wai ace su da su kusanto da ku zuwa gare mu dab ku yi matsayi, Allah yace a'a. To Allah, ta yaya ake samun kusanci a gunka? Illa yace, Allah yace illa man amana, sai mutun yayi imani, wa amila salihan, yayi aiki mai kyau, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi, to irin waɗannan da suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau, Allah yace suna da sakamako ninki baninki bima amilu, saboda aikin da suka yi. Wa hum fil ghurufati aminun, sannan suna cikin manyan benaye a gidan aljanna, Allah yace ana rayuwa cikin aminci. Mun ji abin da yake bada matsayi a gun Allah, shine ma'anar yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiya da ƴaƴa ba da su amfanar da kowa a wannan inin ba. Illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya, zuciya da take dauke da tauhidi da sunna. Jama'a mun fahimta? To duk abinda Allah ya bude wa bayi na rahama, ba wanda ya isa ya rike. Wanda Allah ya rike, ba wanda ya isa ya sake ka dauki wannan darasi. Duka abun Allah ke gudanar da shi, duka abun Allah ke gudanar da shi, shi ke tsarawa. Mala'ikan da zai yi rubutu ma jariri a cikin mahaifarsa, mahaifiyarsa, lokacin da ya cika watanni hudu aka hura mishi rai, zai tambayi Allah, ya ce nawa za a rubuta mai arzikinsa? Kaga ai Allah ne ke fadan arziki, shi nashi kawai ya rubuta. Ajalinsa a rubuta, me rabo ne ko maras rabo, duka a rubuta. Jama'a mun fahimta? Ita rayuwa wallahi ta sha karfin, ta sha kan kowa in ba Allah ba, ta sha kan kowa. Ba wani a bayan ƙasa da ya isa wallahi ya ce bangaren wani bangare na gudanar rayuwa tana hannunsa, tashi ma rayuwar wallahi bai isa ya gudanar da ita ba, tashi ma rayuwar bai isa ya gudanar da ita ba. Idan ka gane haka, zaka gane ba mai suturtawa in ba Allah ba, ba mai suturtawa in ba Allah ba. Idan ka fahimci haka wajen alaka da Allah, zaka samu saukin rayuwa. In ka gagara fahimtar haka, za a wahalar da kai a rayuwa. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum Allah yace wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa yahalici samai da kasai la yaquluna Allah, da su ce ma Allah ne. Qul Allah sai yace to ka tambaye su, afara'aytum ma tad'una min dunillahi kubal labarin, dukkan waɗannan ababa da kuke kira kuke bauta koma bayan Allah, kar wani yace maka wai gunki ake nufi kawai. Duk abinda za a bauta wa koma bayan Allah, ko mala'ika ne an yi shirka ma Allah, ko annabi ne manzo ne an yi shirka wa Allah, shi Allah shi kadai ake bauta wa. Ba wani nau'i na bauta da ake juyar da shi ga wani Allah. Qul Allah yace kace afara'aytum ma tad'una min dunillah, ku bani labarin ababan da kuke kira kuke bauta musu koma bayan Allah. In aradani Allahu bidurrin, idan Allah ya nufe ni da wata cuta wata matsala, hal hunna kashifatu durri, shin za su iya yaye mini wannan cuta da Allah ya nufe ni da ita? Suka ce a'a. Aw aradani bi rahmatin, to in Allah ya nufe ni da wata rahama jin kai, hal hunna mumsikatu rahmati, shin za su iya rike rahamar kar ta zo guna? Suka ce a'a. Qul Allah yace to kace musu hasbi Allah, Allah ya ishe ni. Ya isa ko bai isa ba?
Ya isa.
Wanda in wata cuta za ta zo bai isa ya tsare maka ba, sai dai kai ma abinci asibiti. Ba wani consultant da aka isa a kira ya zo bakin gadon yayi wani abun da zai yi ka tashi ka kama tafiya, sai dai ya rubuce rubucensa, in yayi imani yace Allah ya baka lafiya, kaga shi ma wayansa ya kare. To idan kuma Allah ya nufe ni da rahama jin kai wani budi, akwai wanda ya isa ya rike, kafirai ne fa suka ce a'a. To kai me yasa kana musulmi kake ganin wani zai iya rike maka alherinka? Qul Allah yace kace musu hasbi Allah, Allah ya ishe ni. In dai wannan abun a hannun Allah yake, Allah ya ishe ka ko bai ishe ka ba? Ya isa. Wannan duk Allah na jan hankalinka ne, saboda kar ka je ka bata lokacinka wajen bautan wani Allah. Ba abinda zai tsinana maka, ba abinda zai tsinana maka. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, Allah yace gare shi shi Allah masu dogaro suke dogaro. To kaga wanda bai dogara ya tsaya ga Allah ba, kaga kenan dama shi ba mai tawakkali bane. To Allah yace duk abinda Allah ya bude ma bayi na rahama, ba wanda ya isa ya rike. Wannan fa ba wanda ya isa ya rike, ko mala'ika Jibril ba zai iya rike ba. Jama'a mun fahimta? Idan Allah ya rike kuma ba wanda ya isa ya bude wannan kofar, wayannan kofofi guda biyu a hannun Allah suke. Banda shi ba wanda yake da mabudan su. Jama'a mun fahimta? Saboda ka zam mai kyakkyawar aqida, mai gaskata abinda kai imani da shi na Alkur'ani da Sunna. Ka zan mai kyakkyawar aqida wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, domin ba mai yi in ba Allah ba. Allah yace wa huwa al-azizul hakim, lalle Allah mabuwayi ne, Allah mai hikima ne. To sai mu kwana anan, sai kuma gobe in Allah ya kai mu, sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin.
Ya gare yau kai jikin da yawa.